الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديا تتبت بالله تبارك وتعالى لكم ندقينيه mamman da ke kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 20 ga watan Shawwal shekara ta 1436 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 5 ga watan 8 shekara ta 2015 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin alqur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin suratu maryam kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata na'am ha aya a cikin wace sura cikin suratu Yunus cikin suratu Hud me kake tambaya game da ita to wannan amsa ce wadda take mai fadin gaske mu kuma tambayoyin da muke amsawa ta kai ta tun tambayoyi ne domin a fa'idanta wannan aya tana bukatar darasi wanda yake na musamman na'am wani misali rage shekaru domin a ɗauke ka a matsayin wani ma'aikaci wannan baya dacewa domin tazbiru an riga an ƙayyade iya mai shekara kaza shi ake bukata to wannan baya dacewa Allahumma sai dai in ya kasance kamar yadda wasu malamai suke ba da fatawa in kamar ci gaba da karatu ne musamman karatu na addini wanda bayan da za a yi a baka damar ka ci gaba da wannan karatu dole sai ka rage shekaru to a nan wasu malamai suna ba da fatawar halaccin mutum yakan iya ragewa domin neman ƙarin ilimi ne tsari na zamani kuwa ba za a bar ka ba ka ci gaba da karatu in ka wuce adadin shekarun da ake da bukata amma in dan ka zama ma'aikaci ne wannan baya dacewa domin shahadatu zuwuc na'am
kuma wajen shan abinci da tsaye
shan abinci daga tsaye wannan makruhi ne tare da cewa kuma akwai dalilan da suke tabbatar da halacci kamar yadda wato aka samu hadisi ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sha abin sha wato da tsaye dan haka dai in zaka sha abin sha abin da yake dacewa abin da yake sunna mutun ya tsubunna amma tare da cewa ya halatta mutun ya sha a tsaye na'am wani misali inda jama'a suke zama in lokacin sallah ya yi su haɗu su yi sallah shi in ka zo wannan wuri domin ka zauna baya halatta ka zauna sai ka yi tahiyatu masjid wannan ba masallaci ba ne fili ne mutane suka keɓanta in lokacin sallah yayi su hadu su yi sallah, wannan ana kiran shi musalla, amma ba a kiran shi almasjid. In aka ce almasjid wurin da aka kebance shi aka gina shi domin yin sallah, to wannan wuri idan ka shiga da nihin zama baya halatta ka zauna sai ka yi tahiyatul masjid. Na'am. Cewa ba dan shi bane ba, kalimar ce tana daukan ma'anoni da ba, ma'ana ba dan shi bane ba, me yasa bai yi hali irin nashi ba? An gane ko? Ba dan shi bane ba, mai yiwuwa yana tuhumar mahaifiyarsa cewa a gari ta je ta samu shi, saboda kalima ce wadda take a jinuce, sai an tambaye shi me kake nihi da cewa ba danka bane. Sannan in an ji amsar da ya bada, sannan a iya yanke menene na hukunci akan kenan abin da ya faɗa. Wai kamar addu'o'i waɗanda ake yi a cikin sallah, in a matsayinka na liman za ka iya zauwa da siga ta jam'i. Duk addu'o'in da suka zo da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da siga ta ifrad, ma'ana mutum ɗaya, to baya dacewa ka zo da su da siga ta jam'i. Kamar yanzu du'a'ul istifta ta buɗe sallah, me yake faɗa? Allahumma ba'id baini wa bainaka qawaya kama ba'adta baina al-mashriqi wal maghrib, har izuwa karshenta. To wannan abin da ya dace ka zo da ita da lafazin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi. Sannan haka irin addu'a da yake tsakanin sujada ta farko da ta biyu, Allahumma ghfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni, ita ma wannan da siga ta ifradi ya kamata ka zo da ita. Haka nan addu'a da yake a ƙarshen tahiyya kafin ya salamci, Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa a'udhu bika min azabi al-qabr wa a'udhu bika min fitnati al-masihi ad-dajjal wa a'udhu bika min fitnati al-mahya wal-mamat, ita ma abin da ya dace ka zo da ita da siga ta ifradi. An gane ku? Amma inda a ce misali kamar addu'o'i ne waɗanda suke na al-qanut, misali irin al-qanut ta cikin mutri da ake, to a wannan in za ka yi ta sai ka zo da siga ta jami. Amma duk addu'o'in da suka zo waɗannan a cikin sallah, saboda shi liman ba shi kaɗai ba ne aka sunanta, amma kowa daga cikin mamu kowa zai yi wannan addu'a. Da haka kenan zai zo da ita ne da siga ta ifradi, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, mun tsaya ƙarshen aya ta 55. Fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wa zukur fil kitabi Isma'il, innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah wa kana inda rabbihi mardiyya. Wanda kafin haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala na umarni manzansa sallallahu alaihi wa sallam cewa ya ambata ma jama'arsa labarin irin waɗannan annabawa. An zo tun farko kissa ta Maryam alaihi salam, sannan muka zo kissa ta Annabi Ibrahim alaihi salam, lokacin da yake galgadin mahaifinsa yana jan hankalinsa cewa ya dawo kan layi wanda yake madaidaici shi ne kaɗai ta Allah a cikin ibada. Sannan Ubangiji ta'ala ya ci gaba da umarnin manzansa cewa ya ambata ma jama'arsa labarin Annabi Musa alaihi salam. Ubangiji ta'ala sai da yayi ba Annabi Musa alaihi salam da wasu sifofi, waɗanda sifofi ne waɗanda suke na cikar daraja. Shi ne ya ce innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya wa nadainahu min janibi turi al-aymani wa qarrabnahu najiyya. Sifa ta farko Ubangiji ta'ala ya ce innahu kana mukhlasan, wato Annabi Musa alaihi salam wato ya kasance mukhlasan, wato abin zabi ne, ma'ana Allah ya tankade ya rauraye ya zabe shi yake banci cewa Musa nashi ne. An gane ku? Mukhlasan ay mukhtaran, ko kuma innahu kana mukhlisan, kamar yadda yake cikin riwaya ta wurshi, innahu kana mukhlisan, annabi Musa ya kasance mai ikhlasi ne, ma'ana mai yi dan Allah ne. Shi ne sai ya ce wa kana rasulan nabiya, kuma ya zamanto manzo ne daga cikin manzannin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, nabiya kuma annabi ne daga cikin annabawansa. Allah ya hada masa waɗannan martabobi guda biyu, ar-risala wa nubuwa. Sannan sai ya ce wa nadainahu min janibi turil ayman, Musa mu ne muka kiraye shi daga gefen dutsen Dur Sina al-ayman, wanda yake na dama ga Musa a lokacin da wato yana kan hanyarsa ta zuwa Masar daga birnin Madyan, kamar yadda Allah ya kissanta mana a cikin suratu Baha. A lokacin nan annabi Musa alaihi salam ya kuskure ma hanya, ya tsinkayo wuta, ya zaunar da iyalinsa, ya ce bari na je ko na samu wuta wadda zan zo muku da ita, wato kudan gunguma, ko kuma in samu wanda zai nuna mun hanya a nan wurin wutar. Shine a lokacin da ya isa wajen wannan wuta aka kiraye shi, falamma ataha nudiya ya Musa, inni ana rabbuka fakhla ana alaik innaka bilwadi almuqaddas tuwa. Shine anan Ubangiji ta'ala yace wa nadainahu, mu ne muka kiraye Musa min janibi turil ayman, wato ta gefen dutsen Tur Sina al-ayman kenan, na bangaren dama ga Musa. An gane ko? Ma'ana kenan lokacin nan shi dutsen yana damar annabi Musa alaihi salam, anan Ubangiji ta'ala ya kiraye Musa. Ubangiji ta'ala sai ya ce wa qarrabnahu najiya, mun kusato da annabi Musa zuwa gare mu najiya, a matsayin cewa abokin ganawar mu. Idan aka ce naji, ma'ana abokin ganawa wanda za ku tattauna da shi, kamar yadda in aka ce jalis shine abokin zama. Wannan shi ma matsayi ne da Allah yake kwanci annabi Musa alaihi salam cewa abokin ganawarsa ne. Sannan sai ya ce wa wahabna lahu min rahmatina, Ubangiji ta'ala ya ce mun bashi wato daga jin kanmu akhahu Haruna nabiya, shi ne muka bashi dan uwan shi annabi Harun, wato shi ma annabi ne kenan, muka bashi shi a matsayin cewa mataimaki ne, kamar yadda ya addu'a muka karba addu'arsa da yace waj'alni waziran min ahli Haruna akhi. Ubangiji ta'ala ya karba masa wannan addu'a, dan uwan nashi Harun Ubangiji ta'ala ya bashi martaba ta annabta, kuma ya sanya a matsayin cewa bafadi ne na annabi Musa alaihi salam, ma'ana shi zai kama masa akan wannan risala da Allah ya dora masa zuwa Fir'aun da jama'arsa. Shi ne Ubangiji ta'ala sai ya ce wa zukur fil kitabi Isma'il, ambata musu labarin Isma'il a cikin littafin da ka zo da shi Al-Qur'ani, innahu kana sadiqal wa'di, lalle Isma'il alaihi salam wato ya kasance mutum ne wanda yake mai gaskiyar alkawali, domin bai taba yin alkawali face sai ya cika. Cika alkawali ko wannan wata martaba ce wadda take madaukakiya, kamar yadda Allah ya amuye ba annabi Ibrahim alaihi salam, wa Ibrahim alladhi waffa, shine Ubangiji ta'ala yayi ba annabi Isma'il, anan yace innahu kana sadiqal wa'di, lalle Isma'il ya zamanto mutum ne mai gaskiyar alkawali, wanda gaskiyar alkawali sifa ce daga cikin sifofin mu'minai wanda Allah ya tanada musu aljanna a gobe kiyama. Wa kana rasulan nabiyya, kuma shi ya zamanto manzo ne kuma ba annabi ne, shi ma Allah ya hada masa waɗannan martabobi guda biyu. Wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zaka, Ubangiji ta'ala ya ce Isma'il wato ya kasance yana umarnin iyalinsa. Me ake nihi da iyalinsa? Wato jama'arsa kenan, al'ummarsa, tare da cewa a cikin al'ummarsa iyalin gidanshi su ne farkon waɗanda za su shiga. Wa kana ya'muru ahlahu kenan atba'ahu, bis salati game da tsaye da sallah wa zakati wato da bayar da zakka. Me yasa muka ce iyalinsa su ne farkon waɗanda za su shiga domin ayar da ke cikin suratu Taha wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal aqibatu lit taqwa, kamar yadda Allah ya umarci manzansa wa anzir ashiratakal aqrabi. Dan haka kenan kowane annabi jama'arsa matsayin iyalinsa suke. Shine anan Allah ya ce wa kana ya amuru ahlahu bis salati waz zakka. Isma'il ya kasance yana umarnin iyalinsa game da tsayar da sallah waz zakati da bayar da zakka, domin sallah da zakka a cikin duk abin da Allah ya shar'anta ma bayinsa bayan kalima ta shahada, to babu wani abin da yafi muhimmanci a wajen Allah subhanahu wa ta'ala sama da sallah da zakka. Dan haka can Ubangiji ta'ala me ya faɗa, fa in tabu wa aqamu ssalata wa atu zakata fa khallu sabilahu, idan suka tuba suka daina kafirci kenan suka yi kalimar shahada suka tsayar da sallah suka bayar da zakka, Ubangiji ta'ala ya ce ku fita daga sha'anin su kar ku tsangwame su. Shine sai ya ce wa kana inda rabbihi mardiya, sannan Isma'il ya kasance a wajen Ubangijinsa abin yarda ne, ma'ana Allah ya yarda da shi ya amince masa. Me yasa? Saboda ya tsaya tsayin daka game da yin da'a ga Ubangijinsa, dan babu abin da ke sanya bawaye ribanta da kauna ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da samun yarda sama da tsara dokokinsa. Matukar zaka zare abubuwan da Allah ya wajabta maka, sannan ka biyo baya da ayyuka waɗanda suke na nafilfili, to kai tsaye mutum zai ribanta da yarda ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wanda ku Allah ya yarda da shi, kamar yanda Hausawa muke cewa kakar shi ta yanke saƙa, duk abin da yake da bukata a rayuwarsa ta duniya da makomarsa ta lahira zai cin masa, kuma duk abin da yake tsoro a nan duniya ko a makoma lahira Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai ba shi tsaro da kariya. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa, Ubangiji ta'ala ke faɗa, man adadi waliyan faqad azantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftarartuhu alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba fa idha ahabbtuhu kuntu sama'ahu alladhi yasma'u bi wa basarahu alladhi yubsiru bi ويده التي يبتش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأوذين ولئن استعاذني لأؤذن. To dan haka tsayin daka da annabi Isma'il ya kasance akan yin da'a ga Ubangijinsa, dan haka Ubangiji ta'ala ya yarda da shi ya amince masa. Shine yace wa kana inda rabbihi mardiya, wato ya zamanto a wajen Ubangijinsa subhanahu wa ta'ala, wato abin yarda ne, ma'ana Allah ya yarda da shi ya amince masa. Yau za mu tashi kenan aya ta gaba. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Qala Allahu tabaaraka wa ta'ala wa dhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya ulaika alladhina an'ama Allahu 'alayhim minan nabiyyina min dhurriyyati Adama wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dhurriyyati Ibrahima wa Isra'ila wa mimman hadayna wajtabaina idha tutla 'alayhim ayatu ar-rahmani kharru sujadan wa bukiya fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawat fa sawfa yalqawna gayya illa man taba wa amana wa amila saliha wa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna shay'a jannati adnin allati wa'ada ar-rahmanu ibadahu bil ghaib innahu kana wa'duhu ma'tiya la yasma'una fiha lagwan illa salama wa lahum rizquhum fiha bukratan wa 'ashiyya tilka aljannatu allati nurisu min ibadina man kana taqiya. Ubangiji ta'ala ke faɗa wa dhkur fil kitabi Idris, Ubangiji ta'ala yace ambata musu labarin Idris alayhi salam fil kitabi a cikin littafin da muka aiko ka da shi, shine alqur'ani. ma'ana ka karanta musu labarin annabi Idris innahu lallin shi Idris alaihi salam kana siddiqan ya zamanto mutum ne wanda yake mai matukar gaskiya kamar yanda bayani ya gabata idan aka ce siddiq wato shine wanda ya gaskata game da duk abinda Ubangiji subhanahu wata'ala wato ya ambata duk abinda Allah ya bada labari zai gaskata sannan ya gaskata Ubangiji subhanahu wata'ala a cikin kadaitarsa ya gaskata annabawansa da manzanninsa sannan ya tsaya tsayin daka game da dokokin Ubangiji subhanahu wata'ala ne yana yi gwalgwadon ikon sa na hannuwa yana halwa duk wanda ya samu kansa a cikin wannan yanayi to Ubangiji subhanahu wata'ala zai sanya shi layin as-siddiqun waɗanda za su kasance tare da annabawan Allah a ranar kiyama kamar yanda Ubangiji ta'ala ke cewa wa man yudi illaha war rasula fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafika dan haka in aka ce siddiq kenan wanda ya kai matuka a wajen gaskiya an gane ko shine anan bayan can Allah ya yaba annabi Ibrahim da wannan martaba sannan wato yayabi anan kuma yayaba annabi Idris alaihi salam cewa innahu kana siddiqan wato Idris alaihi salam ya kasance siddiqan wato mutum ne wanda yake mai matukar gaskiya wa kana nabiyan kuma annabi ne an gane ku shi ma Allah ya hada masa wannan martaba biyu kenan as-sadaqa sannan kuma da annubuwa ko kuma mu ce as-sidqu wan nubuwa gaskiya da annabta Ubangiji ta'ala ya hada masa wannan martabobi guda biyu Ubangiji ta'ala sai ya ce wa rafa'anahu makanan 'aliya mu ne muka daukaka shi ga matsayi wanda yake madaukaki wannan matsayi madaukaki wasu malamai suka ce aljanna kamar yanda yake cikin wata kissa sai dai kissa ce wadda ba ta da kai balantana kafa domin tana cikin isra'iliyat wanda cewa wai yayi abota da wani mala'ika wanda ya nemi cewa Allah ya saukaka ma wannan mala'ika ratan da yake sarewa daga sama zuwa kasa da irin zafin rana da yake haduwa da shi shi wannan mala'ika da Allah ya saukaka masa ya nemi abuta da annabi Isma'il alaihi salam annabi Idris alaihi salam har aka kai ya nema masa alhurma cewa kada Allah ya karbi rayuwarsa a jinkirta masa har aka kai lokacin da aka shigar da shi aljanna wannan kissa tana daga cikin isra'iliya dan haka abin da yafi dacewa game da cewa wa rafa'anahu makanan 'aliya mu ne muka daukaka shi ga wani matsayi wanda yake madaukaki shine Ubangiji ta'ala ya daukaka shi zuwa wato sama ta hudu kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi na cikin sahihai Anas bin Malik Allah ya kara masa yadda daga Malik ibn Sa'sa'a shi kuma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ke cewa naga annabi Idris alaihi salam a sama ta hudu a daren da aka tafi saman bakwai da ni shine Ubangiji ta'ala ya ce wa rafa'anahu makanan 'aliya mu ne muka daukaka shi ga matsayi wanda yake madaukaki kaga kenan ne zamu fahimta anan duk wani matsayi bawa bai isa bai dace da shi sai idan Allah subhanahu wata'ala ne ya kai shi kenan dan haka duk wanda yake son daukaka anan duniya ko a makoma lahira dole ya koma zuwa ga Ubangiji subhanahu wata'ala ya yi masa da'a da'ar da annabi Idris alaihi salam yake ga Ubangijinsa shine ya sanya Ubangiji subhanahu wata'ala ya ɗaukaka matsayinsa a nan duniya kuma bugu da ƙari Allah zai ɗaukaka matsayinsa a gobe kiyama domin annabi ne daga cikin annabawansa Ubangiji ta'ala sai ya ce ulaikal ladina an'ama Allahu alaihim waɗannan waɗanda aka ambata su ne waɗanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya jaddada ni'imarsa a kansu minan nabiyina wato daga cikin annabawa min zurriyati adam wato daga cikin zuri'a ta annaba adam Ubangiji ta'ala ya jaddada ni'imarsa ga annabi Idris da annabi Nuhu alaihi salam, domin Idris da Nuhu alaihi salam suna daga cikin zuri'a ta annabi Adam. Wa mimman hamalna ma'an, daga cikin waɗanda muka ɗauka tare da annabi Nuhu a cikin jirgi, ma'ana daga cikin zuri'ar da muka ɗauka tare da Nuhu a cikin jirgi, Ubangiji ta'ala ya ce mun jaddada ni'imar mu a kansa, shine annabi Ibrahim alaihi salam. Domin annabi Ibrahim alaihi salam jika ne na annabi Nuhu. Wa min zurriyati Ibrahim, daga cikin zuri'a ta annabi Ibrahim, Ubangiji ta'ala ya ce mun jaddada ma Isma'il da Ishaq da jikan Ibrahim Yaqub, mun jaddada musu ni'imomin mu, ita ce annabta da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba su. Sai ya ce wa Isra'ila, haka nan daga cikin zuri'ar annabi Yaqub, domin Isra'il suna ne na annabi Yaqub alaihi salam, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa kullu ta'ami kana hillan li bani Isra'ila illa ma harrama Isra'ilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-taura. Shine yace wa Isra'ila, wato daga cikin zuri'a ta annabi Yaqub alaihi salam, Ubangiji ta'ala yace mun jaddada ni'imar mu akan ƴaƴansa, wato jikokinsa shine kenan annabi Musa da Harun da Zakariya da Yahaya da annabi Isa alaihi salam, domin gaba ɗayan su wannan suna daga cikin zuri'a ta annabi Yaqub. Musa alaihi salam da dan uwansa Harun da Zakariya da dan Zakariya alaihi salam shine annabi Yahaya, haka nan da annabi Isa alaihi salam, gaba ɗayan su suna daga cikin zuri'a ta annabi Yaqub. Shine Ubangiji ta'ala yace wa Isra'ila, daga cikin zuri'a ta annabi Yaqub mun jaddada ni'imar mu a kansu, kenan annabi Musa da Harun da Zakariya da Yahaya da annabi Isa. Wa mimman hadaina, Ubangiji ta'ala yace waɗannan suna daga cikin waɗanda muka shiryar da su, kenan anan zaka kaddara ha'ula'i mimman hadaina, waɗannan da aka ambata suna daga cikin waɗanda muka shiryar da su zuwa tafarki madaidaici. Wajita baina, kuma muka zabe su muka ɗaukaka darajarsu da matsayinsu a gobe. Idza tutula alaihim ayatul rahmani, idan an karanta musu ayoyin Ubangijinsu, kharru sujjada, kai tsaye sai su fada suna masu sujjada wa bukiya, kuma suna masu kuka saboda tsoron Ubangijinsu. Nan Ubangiji subhanahu wa ta'ala na bayyana mana al'adar annabawa da ɗabi'arsu. Idan an karanta musu ayoyin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kai tsaye sukan faɗi suna masu sujjada suna masu kuka ga Ubangijinsu subhanahu wa ta'ala, wanda kuma haka ake buƙatar kowane mumini ya yi koyi da su har izuwa kiyama, ya zamanto ayoyin Ubangiji subhanahu wa ta'ala lokacin da ake karanta su, wato su yi tasiri a cikin zuciyarka. Domin in suka sami yin tasiri a cikin zuciya, shine yake kai ido ya ringa zubar da hawaye, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana duk wanda hawaye ya diga daga idansa saboda tsoron Allah ko mun kankantar sa, Allah ya haramta ma wuta idaniyar shi a ranar kiyama. Shine yace idza tutula alaihim ayatul rahmani, idan an karanta musu ayoyin Ubangijinsu, kharru sujjada, sai su fada suna masu sujjada wa bukiya, kuma suna masu kuka saboda tsoron Ubangijinsu. Fa khalafa min ba'dihim khalfun, Ubangiji ta'ala yace wasu miyagun mamaya sai suka maye bayansu. Idan aka ce khalf, aka ma lamun kin sukun mamaya, amma waɗanda suke miyagu, an gane ko? Idan aka ce khalaf, lamun kin aka masa fataha kenan, aka ce khalaf mamaya waɗanda suke na ƙurai. Shine Ubangiji ta'ala yace fa khalafa min ba'dihim khalfun, wasu miyagun mamaya sai suka maye bayansu. Aba'us salata, wato suka tuzartar da sallah. Wattaba'us shahawat, suka bi shahawa ta rayuwar duniya, abinda zuciyarsu take so. Tuzartar da sallah, anan wasu malamai suka ce gaba ɗaya ne kwata-kwata suka daina ta, tare da cewa wasu malamai suka ce kasancewar ba su dina sallah kwata-kwata illa kasancewar sun tozartar da ita game da lokacin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shar'anta a yi ta. Tunda a nan kasancewar babbar ibada wadda ta fi mahimmanci ta fi soyuwa a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala ita ce suka tozartar da ita. Saboda bayan kalima ta la ilaha illallah babu abinda Allah ya fi so ya fi kauna sama da tsayin sallah a lokacinta. Kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud hadisi na cikin Al-Adabul Mufrad na Al-Imam Al-Bukhari yake cewa na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani aiki ne daga cikin ayyuka yafi soyuwa a wajen Ubangiji subhanahu wata'ala. Manzon Allah ya ce masa as-salatu li waqtiha, yin sallah a lokacinta. Don haka Umar Allah ya kara masa yadda kamar yadda hadisi yake cikin Al-Muwatta ta Imam Malik yakan rubuta takarda ya aika ma gwantawansa, ma'ana gwamnoninsa kenan. Abinda takardar ta kunsa shine inna ahamma amrikum indi as-salat, cewa mafi muhimmancin lamarinku a wajena yace ita ce sallah. Faman hafizaha wa hafaza alaiha fa huwa lima siwaha ahfaz, duk wanda ya kiyaye ta ya kiyaye yinta a lokacinta, to wannan duk abin da aka bashi kiwo zai iya kiyayewa. Sai ya ce wa man bayyaha fa huwa lima siwaha adiya, duk wanda ya tozartar da ita to duk abin da aka bashi zai tozartar da shi, babu amana da zai yi. To shine anan Ubangiji ta'ala yace aba'us salata, suka tozartar da sallah, wattaba'us shahawat, wato suka bi shahawoyi na rayuwar duniya, ma'ana abinda zukatansu take so take kauna na saban Allah. Ubangiji ta'ala yace fa sawfa yalqauna gayya, da sannu za su hadu da wani kwari na wutar jahannama. Algayi wato suna ne na wani kuzazzabe a cikin wutar jahannama. Shine Ubangiji ta'ala yace fa sawfa yalqauna gayya, da sannu za su hadu da wato wani kwari wanda yake na musamman a wutar jahannama. Ubangiji ta'ala sai yace illa man taba, sai dai wanda ya tuba ya koma zuwa ga Ubangijinsa subhanahu wa ta'ala, wa amana ya kyautata imaninsa da Ubangijinsa, wa amila saliha ya aikata ayyuka na ƙwarai, fa ula'ika yadkhuluna aljanna, waɗannan su ne za su shiga aljanna a gobe kiyama, wala yuzlamuna shay'a, sannan ba za a tauye musu dide da wani abu daga cikin ladan ayyukansu. An gane ku? Wala yuzlamuna shay'a, ba za a zalunce su ba a tauye musu wani abu daga cikin sakamakon lada na ayyukansu. Wannan na nuna mana wato kwadaitarwa da tsawatarwa ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala bayan Allah ya yi kashiri ya yi barazana game da hukuma ta waɗanda suke tozartar da sallah suke bin sha'awa ta rayuwar duniya. Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya kwadaitarwa duk wanda ya tuba ya kyautata imaninsa ya koma zuwa ga Ubangijinsa ya aikata ayyuka na ƙwarai, to sakamakon shi a gobe kiyama aljanna. Dan haka duk laifin da bawa ya kai matsayin ya kai matuka a wajen aikata shi, idan ya koma zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kai tsaye Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai karbe shi. Shine yace illa man taba, sai dai wanda ya tuba, wa amana ya kyautata imani da Ubangijinsa, wa amila saliha ya aikata aiki na ƙwarai, fa ula'ika yadkhuluna aljanna, waɗannan su ne za su shiga aljanna a gobe kiyama, wala yuzlamuna shay'a, ba a zaluntar su daidai da wani abu a tauye musu lada daga cikin ayyukansu. Wannan aya na nuna mana sharadi daga cikin sharuɗa na shiga aljanna shine al-imanu wal amal wal amal as-salih, al-imanu billah wal amal as-salih, yin imani da Ubangiji subhanahu wata'ala da aikata ayyuka na ƙwarai, sabani ga murji'a waɗanda suka tafi akan cewa in dai kace la ilaha illallah ko baka sallah baka azumi baka aikata duk wani aiki na ibada, kuma a cikin ayyuka na sako baka rage komai ba, makomarka ita ce aljanna a gobe kiyama in dai ka ce la ilaha illallah. Wannan haka ita ce aqidarsu. Wannan aqida tasu ta kuskure ma aqida ta ahlus sunna wal jamaa. Aqidar ahlus sunna wal jamaa imani shi kadai bai isa bai shigar da kai aljanna sai ya hadu da ayyuka na ƙwarai. matukar Allah ya baka damar da zaka aikata ayyuka na kwarai. Sai dai wanda yana musulunta take yanki Allah ya karbi rayuwarsa, to wannan makomar shi aljanna ce, koda bai taba aikata aiki na kwarai ba, wanda bayan imanin shi da Allah take yanki koma zuwa ga ubangijinsa. Amma duk wanda yayi kalima ta shahada Allah ya saurara masa, to wannan aljanna ba za ta zamanto makomar shi sai ya hada da ayyuka na kwarai. Aiki na kwarai shine aikin da aka yi dan Allah, kuma aka yi shi akan karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan haka zaka ga ayoyi na Alkur'ani sun maimaito akan haka: innal ladhina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa, innahu man ya'ti rabbahu mujrima fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya wa man ya'tihi mu'minan qad amila as-salihati fa ulaika lahum ad-darajatul ula. Dan haka anan da yace illa man taba, sai dai wanda ya tuba. An gane ko? Kenan in ya kasance laifinsa menene, to zartar da sallah kenan ya koma yin ta akan lokacinta. Wa amana, sannan ya kyautata imaninsa da ubangijinsa. Wa amila salihan, ya aikata aiki na kwarai. Fa ulaika yadkhuluna aljanna, waɗannan su ne za su shiga aljanna a ranar kiyama. Wala yuzlamuna shay'a, ba a zalunta su daidai da wani abu, ma'ana a rage musu lada ko a dada musu zunubi. Ubangiji ta'ala ya ce jannati adini lillati wa'ada ar-rahmanu ibadahu bil ghaib, aljannar da za su shiga ita ce aljannar zama. Kenan jannati adin, wannan badal ne kenan na yadkhuluna aljanna. Aljannar da za su shiga jannati adini ita ce aljannar zama, zama wanda yake da dindindin, wanda ba maganar fita. Allati, aljannar da wa'ada ar-rahmanu ibadahu bil ghaib, Ubangiji ta'ala ya ma bayansa alƙawari a hali wanda yake na fake, ba su ganta ba amma sun yi imani da ita. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'malu. Shine yace allati wa'ada ar-rahmanu ibadahu, aljannar da Ubangiji ta'ala ya ma bayansa alƙawari bil ghaibi a hali wanda yake na fake, ba su ganta ba amma sun yi imani da ita. Innahu lalle lamarin kana wa'aduhu ma'tiya, alƙawarin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kasance alƙawari ne mai zawa, domin in Allah ya yi alƙawari baya sabawa. An gane ku? Kenan innahu kana wa'aduhu, lalle wato alƙawarin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya zamanto ma'tiyan, mai zawa ne ban makawa. Duk abinda Allah ya yi alƙawari sai ya tabbata. La yasma'una fiha lagwan, wato ƴan aljanna ba sa jin lagwan, wata yasassar magana. Fiha a cikin aljanna, idan aka ce allagu shine duk kalimar da babu wata fa'ida a ƙarƙashinta. An gane ku? Zantuttuka waɗanda suke na banza, waɗanda babu amfani na duniya a ciki ko na lahira, shine ake kira da allagu. La yasma'una fiha lagwan, Ubangiji ta'ala ya ce ba sa jin wata yasassar faɗa fiha a aljanna. Illa salama, sanadi kawai abinda za su ji kalimar da za ta kubutar da su game da ɗaukan zunubi. An gane ku? Faɗa wadda za ta kubutar da su game da ɗaukan zunubi, kalima ce amma ba za su ɗau zunubi game da ita. Ko kuma illa salama, iya abinda za su ji ita ce sallama junansu da juna, da sallamar da mala'iku za su musu, da sallamar da Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai musu. Kamar yadda ya ce wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Kamar yadda ya ce salamun qawlan min rabbir rahim, shine ya ce illa salama, wannan istithna ne munqadi, iya kawai abinda za su ji salama in ma ka ce faɗa wadda za ta kubutar da su game da ɗaukan zunubi, wadda babu laifi a ƙarƙashinta. Ko kuma illa salama, sai dai sallama da junansu zai ringa ma juna, da sallamar da mala'ikun Allah za su ringa musu, da sallamar da Ubangiji mai girma da ɗaukaka zai musu. Shi ne sai ya ce walahum rizquhum fiha, ƴan aljanna na gare su arzikinsu a cikin aljanna. Me ake nihi da arziki? Duk abin da suke da buƙata. Ubangiji ta'ala ya ce na gare su abinda suke da bukata za a zo musu da shi. an gane ko kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya faɗa tun can cikin suratul Baqara. Ubangiji Ta'ala yake cewa wa bashirul ladina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utubihi mutashabiha wa lahum fiha azwajun mutahhara wa hum fiha khalidun. Shine yace wa lahum rizquhum fiha, yan aljanna na gare su arzikin su a gidan aljanna, ma'ana duk abin da suke da bukata, bukuratan wa ashiya, wato safiya da barinci, tare da cewa a aljanna kamar yadda malamai suka faɗa ba maganar wato dare balantana yi ne, a kowane lokaci cikin aljanna kawai haske ne da kyalli, illa kasancewar a gwalgwadon abin da suka sani kenan na gefen yini shine safiya da marice. Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai sanya a zo musu da duk abin da suke da bukata. Amma ita aljanna ba maganar dare balantana rana, a kowane lokaci cikin haske ne da kyalli. Shine Ubangiji Ta'ala yace walahum rizquhum fiha, na gare su kenan arzikin su duk abin da suke da bukata a gidan aljanna, bukuratan wa ashiya, gwalgwadon kenan safiya da marici. Tilka aljannatu allati nurisu min ibadina man kana taqiya, wannan aljanna wadda muka musu alkawari, Ubangiji Ta'ala yace allati ita ce aljanna wadda nurisu min ibadina muke gadar ma bayinmu, man kana taqiya, wanda ya zamanto mai tsare dokokin Ubangijinsa. Idan aka ce taqi shine wanda ke tsare dokokin Ubangiji, nayi yana yi, na hanuwa yana hanuwa, shine yace tilkal janna, wannan aljanna wadda Allah ya ma bayinsa alkawari, allati kenan ai hiya allati ita ce wadda nurisu min ibadina muke gadar ma bayinmu, man kana taqiya, wanda ya zamanto mai tsare dokokin Ubangijinsa. Wanda tuntuna Allah ya bayyana mana su a cikin suratu Ali Imran, وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ان غانيو شيني الله يا سبحانه منا المتقون يتي الذين ينفقون في السراء والضراء سوني ودان سكي تشيدا abunda Allah ya azurta su na dukiya a cikin hali na yalwa da hali wanda yake na kunci. Wal kazimina al-ghayza, sannan kuma su ne masu haɗi fushi, in an fusata su sai su dau hakuri su jure. Wal afina an-nas, su ne masu yafiya ga jama'a game da duk zaluncin da aka musu, in ma an zalunce su a karan kansu ko a dukiyar su ko a mutuncinsu, sai su ta kauda kai su manta su yafe ma mutun zaluncin da ya musu. Sai yace wallahu yuhibbul muhsinin. To shine anan Allah yake bayanin cewa tilkal janna, wannan aljanna wadda Allah ya ma bayinsa alkawari, allati ita ce wadda nurisu min ibadina muke gadar ma bayinmu, man kana taqiya, wanda ya zamanto mai tsare dokokin Ubangijinsa, wanda abinda Allah ya shar'anta masa nayi yana yi bakin gwalgwadon ikonsa, na hannuwa kuma yana hannuwa. وما نتنزل الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصبر لعبادتي هل تعلم له سميا ويقول الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنغدرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن إتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها سليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. Ubangiji Ta'ala ke fada وما نتنزل الا بامر ربك, ai mu ba ma sauka daga sama zuwa kasa, illa bi amri rabbik, wato sai da izinin ubangijinka kamar yanda hadisi yake cikin sahihul bukhari abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda ke cewa lalle manzon allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya fada ga jibril alaihi salam yake ce masa ma yamnauka anta zurana ya jibril me ke hana ka ka ringa kai kawo domin ziyarar mu fa nazalat a lokacin nan wannan aya sai ta sauka ubangiji ta'ala yace wa ma natanzalu jibril yace ai mu ba ma sauka illa bi amri rabbik wato sai da izinin ubangijinka me yasa saboda mala'iku Allah ya dabi'antar da su akan yi masa da'a ba sa saba masa kuma ba sa kadar gaban su su aikata wani abu sai idan Allah ne yace su aikata kamar yanda ubangiji ta'ala ke fada wa qalu takhadha ar-rahman walada subhanahu bal ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malu mushrikai suka ce ittakhadha ar-rahman walada suka ce Allah ya rigida subhanahu sarki ya tabbata ga ubangiji game da rubun da domin shi mawadaci sai yace bal ibadun mukramun sanadin su mala'iku bayi ne na Allah waɗanda suke mukramun waɗanda suke masu daraja a gunsa sai ya ce la yasbiquna bi qawli mala'iku ba sa rigayar ubangiji da wata fada su fada kafin Allah ya ce su fada duk abin da za su fada ubangiji ta'ala ne ya ce su fada sai ya ce wa hum bi amrihi ya'malu su mala'iku suna aiki ne game da umurnin ubangiji duk abin da Allah ya ce su yi shine za su yi kamar yanda yace la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru to shine anan yake fada ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da manzon Allah ya basa rarauka cewa me ke hana ka ka ziyarce mu saboda shi dabi'ar masoyi a kullun su yake ya hadu da masoyinsa to shine anan yake tambayarsa shi jibril alaihi salam take yake sai Allah ya turo sako cewa ya fada ma manzonsa wa ma natanzalu ay mu mala'iku ba ma sauka illa bi amri rabbik wato sai da izinin ubangijinka sai idan yace mu sauka za mu sauka lahu ma baina aidina na ga ubangijin mu sanin abin da ke gaba gare mu wato shine na al'amarin lahira an gane ku ubangiji ta'ala shi yake kwanta da wannan sani wa ma khalfana kuma na gare shi sanin duk abin da ke bayan mu ma'ana duk abin da ya wuce na al'amarin duniya ubangiji subhanahu wata'ala shi yake sane da shi ba wanda ya isa ya san abin da ya wuce sai ta hanyar wahayi ubangiji ta'ala yake sanar da wanda ya ga dama daga cikin bayinsa sune annabawa da manzanni wa ma baina zalik da abin da ke tsakankanin haka ma'ana daga wannan bayani da nake maka har zuwa kiyama ubangiji subhanahu wata'ala shine ya san menene zai wakana saboda sanin abin da ya wuce da sanin abin da ake ciki da abin da zai zo a gaba wannan duka yake ban daga ubangiji subhanahu wata'ala baya tarayya da kowa a cikin wannan ilimi shine yace da kuma baina aidina na ga ubangijin mu sanin abin da ke gaba gare mu na al'amarin lahira wa ma khalfana da sanin abin da ke bayan mu abin da ya wuce kenan nan lamarin duniya wa ma baina zalik da abin da ke tsakankanin haka tun daga yanzu kenan har zuwa kiyama sai ya ce wa ma kana rabbuka nasiya ubangijinka bai zamanto ba mai mantuwa abinda ake nihi mantuwa ka bar abu ka watsar da shi ubangijin subhanahu wata'ala ya bai zamanto ba wato mai mantuwa ma'ana mantuwa sifa ce wadda take ta tawaya bata dace da ubangiji subhanahu wata'ala dan haka zamu iske cikin suratu baha qala ilmuha inna rabbi fi kitab la yadhillu rabbi wa la yansa dan haka mantuwa wannan sifa ce daga cikin sifofinmu amma ubangiji subhanahu wata'ala ya tsarkaka game da sifa ta mantuwa mantuwa bata dace da shi ba shine yace wa ma kana rabbuka nasiya ubangijinka bai zamanto ba mai mantuwa ma'ana mai barin wani abu komai Allah yana sana game da shi sai yace rabbus samawati shine ubangijin sammai bakwai wal ardi da kassai bakwai ma'ana shine ya halicce su ya samar da su daga babu wa ma bainahuma da duk abin da yake tsakankanin su na halittu an gane ko rabbu anan in ma ka dauke shi bi ma'ana khaliq ko kuma ka dauke shi bi ma'ana malik rabbu samawati wal ardi mahalicin sammai bakwai da kasai bakwai wama bainahuma da abinda ke tsakankanin su ko kuma kace rabbu samawati wal ardi wama bainahuma ubangijin da ke da mallakar sammai bakwai da kasai bakwai da duk abinda ke tsakankanin su na halittu fa abuduhu ka kadaita shi a cikin ibada wastabir li ibadati sannan ka dau hakuri wato game da bautarsa kada ka kasa tsawon yini da dare halata alamu lahu samia shin ko ka sani wani tamka ga ubangiji subhanahu wataala amsa ita ce a ma'ana ubangiji subhanahu wataala babu wanda yake kama da shi a cikin zatinsa ko a cikin sifofinsa ko a cikin sunayensa ko a cikin ayyukansa babu wani wanda yake kama da ubangiji subhanahu wataala idan aka ce samiu bi ma'ana al-masir wash-shabi wanda yake kenan tamka ko kuma a Hausa kace kili shine yace hal ta'lamu lahu samia shin ko ka sani wani tamka ga ubangiji subhanahu wataala istifham anan bi ma'ana ma annafiya ai ubangiji ta'ala ba shi da wani wanda yake abokin suna ma'ana wanda yake tamka wannan aya tana daga cikin ayoyin da malamai da suka bi diddigin nassi na alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka gano cewa tauhidi ya kasu kashi uku akwai tauhidur rububiyya akwai tauhidul uluhiyya akwai tauhidul asma'i was sifat an gane ko a tarkashin rabbus samawati wal ardi wama bainahuma da yace ubangijin da ya halicci sammai bakwai da kasai bakwai da abin da ke tsakankanin su kenan nan menene zamu fahimta a tauhidur rububiyya an gane ko domin aka ce tauhidur rububiyya shine tauhidullahi bil khalqi wal mulk wat tadbir kadaita ubangiji subhanahu wataala game da halitta da mallakar kowa da komai da tafiyar da dukkan lamurra tun daga sama har zuwa kasa tunda anan yace rabbus samawati shine ubangijin da ya halicci sammai bakwai da kasai bakwai da abin da ke tsakankanin su kenan anan menene zamu fahimta tauhidur rububiyya sannan sai yace fa abuduhu ka kadaita shi a cikin ibada kenan tauhidul uluhiyya fa abuduhu ka kadaita shi a cikin ibada wastabir li ibadati sannan ka dau hakuri wato game da bautarsa kada ka kusa domin duk abin da Allah ya shar'anta ma bayi to ba kowa ba zai iya kiyayewa sai wanda ya jimre aikin daidai da kai ne amma saboda akwai wasu awa'ik zuciya da shaydani waɗanda su suke kasalantar da ba wato ba kowa ba zai iya jimrewa sai wanda Allah ya masa dace dole sai ka dau hakuri kamar yanda yake cewa wasta'inu bisabri wassala wa inna hala kabiratun illa alal khashiyin shine yace wasdabir li ibadati ka dau hakuri wato ga bautar sa ma'ana kada ka kusa sai yace hal ta'lamu lahu samia shin ko ka sani wani tamka ga ubangiji subhanahu wataala ma'ana wanda yake daidai da ubangiji a cikin sifa ko yake daidai da shi a cikin sunaye kaga anan kenan tauhidul asma'i was sifat an gane ko a wannan aya daya malamai suka gano cewa tauhidi ya kasu kashi uku akwai tauhidul rububiyya akwai tauhidul uluhiyya akwai tauhidul asma'i was sifat wanda bayani ya gabata tun a darasin mu na tauhidi haka in ka dauka sura ta farko daga cikin surorin alqur'ani ita ce fatiha a aya ta farko zaka fita da wannan kasuwar tauhidi kashi uku da kace alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi dukkan wani dangi na yabo a sama ko a ƙasa a duniya ko a lahira kace cancanta ne ga Allah rabbil alamin ubangijin halittu kaga anan da kace alhamdulillahi shin godiya ga Allah ibada ce ko ba ibada bace ibada ce domin godiya ba ta kasancewa sai akan ni'ima dukkan ni'imomin da suke tare da mu ko ubangiji subhanahu wataala ne ya shaddada mana kenan idan kace alhamdulillahi anan ka fita da kashi na farko tauhidul uluhiyya sai kace rabbil alamin ubangijin halittu ma'ana mamallakin halittu gaba ɗaya wanda ya halicce su ya samar da su kuma shine mai gudanar da lamarin su kenan anan menene tauhidur rububiyya haka idan ka dauki lillahi anan suna ne daga cikin sunayen Allah lafzul jalala Allah haka idan ka dauki rabbu suna ne daga cikin sunayen ubangiji kenan anan menene zaka fita da shi tauhidul asma'i was sifat domin in ka dauki lillahi kenan suna ne na Allah Allah kenan zul uluhiyya ma'abucin cancantar abauta masa kaga kenan sifa ce daga cikin su sifofin ubangiji cancantar abauta masa idan ka dauki rabbu suna ne daga cikin sunayensa kenan rububiyya wannan kuma sifa ce daga cikin sifofin ubangiji ma'ana shike kula da bayansa shike tafiyar da lamarinsa to dan haka jahilci ne da rashin inda aka sa gaba kamar yanda wasu malamai suke cewa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah shine ya fara kasa tauhidi kashi uku cewa akwai tauhidul rububiyya tauhidul uluhiyya da tauhidul asma'i was sifat magabata ba su san da haka ba wannan magana ce wanda take ta rashin bincike kafin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah magabatan gure tuntuni sun yi bincike sun kasa tauhidi kashi uku dan haka akwai littafi da Abdul Razzaq dan Abdul Muhsin Al-Abbad ya wallafa akan wannan mas'ala littafi ne na musamman ya wallafa sunan littafin ya kwanta mu shine wannan sunan littafin Al-Qawlus Sadid fi raddi ala man ankara taqsimit tauhid ala man ankara taqsimat tauhid Al-Qawlus Sadid fi raddi ala man ankara taqsimat tauhid shine sai ya ce wa yaqulu al-insanu ubangiji ta'ala ya ce shi mutun na fada a izama mit yana cewa shin yanzu idan na mutu na rududdige na zama kasa la saufa ukhraju hayya lalle da sanne ne za a fito ni a ranar kiyama abu za a fito da ni a ranar kiyama ina raye me fadar haka shine mutumin da bai yarda da tashin alkiyama an gane ko wanda kafiran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana a cikin su daga cikin su akwai da dama waɗanda ba su yarda da tashin alkiyama wanda suke ganin babu wata rayuwa kawai illa rayuwa ta duniya in ka mutu a wayi gari wata rana jikan ka ya aiho ka kuma ka mutu sannan kuma jikan ka hallo ya aiho ka kuma kai ma ka aiho shi haka kawai rayuwar za ta dore shine ubangiji ta'ala yace wa yaqulu al-insanu irin mutun na fada mai inkarin alkiyama a idza ma mitu shin yanzu idan na mutu na rududdige na zama kasa na sauka ukhraju hayya shin yanzu da sannin lalle ne za a fito da ni a ranar kiyama ina raye yana fadar haka ni dan karyatawa da izgili ubangiji ta'ala ya maida masa martani kai tsaye a wala yazkuru al-insan shin yanzu shi mutum baya tuna anna khalaqnahu min qablu cewa mu ne muka halicce shi gabanin haka wala me kushai'a bai zaman to komai ba a da babu kai ubangiji subhanahu wataala ya samar da kai hal ata ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura shine yace awala yazkuru al-insan shin yanzu mutum baya tuna cewa anna khalaqnahu min qablu lalle mu ne muka halicce shi gabanin haka walam yaku shay'a bai zaman to komai ba da babu shi muka samar da shi sai yace fa warabbika ubangiji ta'ala yace na rantsi da ubangijinka ni da na hashuran lahum lalle duk wasu masu inkarin alkiyama za mu tattara su wa shayadin da sheidanin da suka fatar da su za mu hada su a cikin sarka irin yanda ake hada wato mazan shanu biyu a daure su kuma da nuhudiran nahum sannan kuma lalle ne zamu zo da su haula jahannama gefin wutar jahannama jafiya wato suna gurbana kafin a inda za su yi zuwa cikin ta duk waɗanda suka kafirce ma ubangiji subhanahu wataala a ranar kiyama kowane kafiri za a hada shi da sheidanin shi a cikin sarka kamar yanda ubangiji ta'ala yake cewa wataral mujrimina yawma idhin muqarranina fil asfal za a hada shi da sheidanin da ya batar da shi a cikin sarka sannan a zo da su a gurbanar da su a gefin wutar jahannama kafin a inda su shine ubangiji ta'ala yace fa warabbika na rantsi da ubangijinka ni lanahshurannahum ubangiji ta'ala yace lalle ne zamu tattara su washayadin da sheidanin da suka batar da su mu hada su kenan a cikin sarka thumma lanudirannahum sannan lalle ne zamu zo da su haula jahannama gefe mutar jahannam jisiya wato suna gurfani akan guyoyin su ubangiji ta'ala yace thumma lananzi anna sannan kuma zamu fito min kulli shi'ati daga kowace jama'a ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani itiya wanda yafi su tsaurin kai ga ubangiji a kowace jama'a domin kungiya za a zo da jama'a a ranar kiyama duk wani nau'i wanda yake na aikin sako to mutum zai tashi a cikin waɗannan kungiya wal iyazu billahi a ranar kiyama za a zo da su jama'a ga masu kaza to a cikin kowace jama'a sai a tsaya a ga wane ne yafi tsaurin kai ga ubangijin sa yanzu misali a cikin masu mulki Fir'auna shine shagaba saboda duk a cikin waɗanda suka yi mulki a ban ƙasa babu wanda ya bigi gaba yayi tsaurin kai ga ubangijin sa sama da Fir'auna idan aka fito da shi sannan kuma sai a fito da wanda yake biya masa sannan a fito da wanda yake biya masa waɗannan su ne farkon waɗanda za a tura su cikin wutar jahannama shine ubangiji ta'ala yace thumma lananzi anna sannan za mu fito min kulli shi'atin daga cikin kowace jama'a wadda take batatta kenan ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani itiya wanda yafi su tsaurin kai ga ubangiji shine za mu fito da shi sannan mu fito da wanda yake biya masa sune farkon waɗanda za a ingiza wutar jahannama sannan kuma a tura mabiyansu thumma lanahnu a'lam ubangiji ta'ala yace sannan mu muka fi kowa sani bil ladina hum aula biha sirriya da waɗanda suka fi cancanta ga shiga wutar jahannama a farko mu muka fi kowa sanin su wane ne suka dace a farko a shigar da su kafin yin uwansu sai ya ce wa in minkum ubangiji ta'ala ya ce ku ko muminai babu wani daga cikinku in anan bi ma'ana ma annafiya ai wa ma minkum illa wariduha babu wani daga cikinku illa wariduha face wato mai gangara ma wutar jahannama ne sai ya ce kana ala rabbika wato gangara ma wutar jahannama ga kowane ɗaya daga cikinku ya kasance hatman abu ne wanda yake wajibi maqdiya wanda yake abun hukuntawa a wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala ban makawa kowane mumini sai ya bi ta kan wutar jahannama wariduha anan wasu malamai suka ce abinda ake nihi kamar yadda Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda wanda kuma wannan ita ce fada ta mafi yawan malamai suka ce abinda ake nihi da al-wurud anan shine ad-dukhul ma'ana kowane mumini sai ya shiga wutar jahannama a ranar kiyama an gane ku da na kwarai da wanda yake lalatacce kowa sai ya shiga sannan bayan an shiga waɗanda suke masu tsoron Allah waɗanda suka tsara dokokinsa masu tauhidi su kadai ne ubangiji subhanahu wata'ala zai tsiratar da su a fito da su dalili akan cewa kalima ta al-wurud anan abinda ake nufin da ad-dukhul shine shiga Abdullahi dan Abbas yake cewa ubangiji ta'ala ya faɗa game da Fir'auna ubangiji ta'ala yake cewa ya kadumu qaumahu yawmal qiyamati fa'auradahumun nar ay fa'adkhalahumun nar Fir'auna shine zai shiga gaban jama'arsa a ranar kiyama mabiyansa fa'auradahumun nar ubangiji ta'ala yace ba zai taka burki da su sai ya shigar da su wuta kamar yanda suka masa biyayya a nan duniya ido rufe to zai ja su ya shiga gaba sai sun shiga wuta gabaki dai sai ya kai su wuta kenan anan da yace fa'auradahumun nar ay fa'adkhalahumun nar dan haka kamar yanda Ibn Uyayna Sufyan daga Amr ibn Dinar Nafi Ibn al-Azraq yayi gardama da Abdullahi dan Abbas akan wannan mas'ala game da wannan kalima ta al-wurud Abdullahi dan Abbas yace masa abinda Allah yake nihi da al-wurud anan shine ad-dukhul cewa za su shiga wutar jahannama wa ma minkum illa wariduha babu wani daga cikin ku face sai ya shiga wutar jahannama Nafi sai yace a ai al-wurud anan baya nihin shiga Abdullahi dan Abbas sai ya karanta masa fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratul anbiya innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun ubangiji ta'ala yace innakum lalle ku mushrikai wa ma ta'buduna min dunillahi, da duk wani abin da kuke bauta ma ba Allah ba, hasabu jahannama, gaba ɗayan ku Allah yace makamashi ne na wutar jahannama a ranar kiyama. Antum laha wariduna, wariduna ai dakhiluna, ku da su gaba ɗaya masu shiga wuta ne. Abdullahi dan Abbas ya kafa masa hujja da wannan aya, shine sai ya tambaye shi a dakhalaha haula'i amla, da Allah yace antum laha wariduna, shin sun shiga ko ba su shiga ba? Sai ya ce masa ya nafi, amma wallahi anta wa ana sanariduha, ya ce ka san da cewa ya kai nafi, ya ce ni da kai gaba ɗaya sai mun shiga wutar jahannama. Sai ya ce wa ana arju an yukhrijanillah, ya ce amma ni ina fatan in an shiga Allah ya fitar da ni, in ji Abdullahi dan Abbas. Sai ya ce wa ma arallaha azza wa jalla an yukhrijaka min hadhihi takdhib, kai ko bana zaton Allah zai fitar da kai domin ka karye ta ayar shi, yaji Abdullahi dan Abbas. Amma anan ya dan kausasa masa halishi ne akan tattaunawar da suka yi. To wasu malamai suka ce a abinda ake nihi da al-wurud anan ba a nihin shiga, an gane ko me yasa? Domin mumini har abada ba zai shiga wuta ba, duk wanda yayi imani da Allah imani cikakke to har abada ba zai shiga wuta ba, domin Allah ya faɗa innal ladhina sabaqat lahum minal husna ulaika anha mubadu la yasma'una hasisa. Ubangiji ta'ala yace lalle waɗanda al-husna wato al-janna sabaqat lahum minna, ta yi rigayi gare su daga wajen mu, muka musu alƙawalin al-janna. Ubangiji ta'ala yace ulaika anha mubadu, waɗannan ababen nisantawa ne ga wuta a ranar kiyama, ba su shiga ba, kusantar ta ma ba za su yi ba. La yasma'una hasisa, ubangiji ta'ala yace ba sa jin hasisaha, wato shine motsinta ma balantana, karanta ma ba za su yi ba. To dan haka sai yace suka ce kuma duk wanda ya shiga wuta kenan maganar ya fita ma ba ta mata su ba, dan haka kenan mumini ba maganar ya shiga wuta. Sannan suka koma kafa hujja da fadar Allah subhanahu wataala, walamma warada ma a Madyana, ba su labarin lokacin da annabi Musa alaihi salam warada ma a Madyana, wato ya halarci wato ruwa wanda yake rijiya ta birnin Madyana. Kaga warada anan ma'ana ya halarta, ba ya shiga wa cikin tauke. To dan haka wasu malamai irin su Ibrahima suka ce ita wannan aya tana magana ne ga kafirai, kafirai za su shiga wuta, idan suka shiga kuma ba za su fita ba. Dan haka dai amma magana wadda take mafi inganci, wadda ahlus sunna wal jama'a suke kanta, gaba ɗaya da muminai da kafirai kowa sai ya shiga wuta a ranar kiyama. In an shiga masu imani masu tauhidi su ne Ubangiji subhanahu wata'ala zai tsiratar da su, kamar yadda ya ce thumma nunajji allazina taqaw, sannan wato za mu tsiratar da waɗanda suka tsara dokokinmu, an gane ku su ne muminai. Ubangiji ta'ala ya ce wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya, yace za mu bar azzalamai waɗanda suke mushrikai za mu bar su suna gurfana a cikin wutar jahannama, amma in an shiga duk wani mumini mai tauhidi Ubangiji ta'ala yace za mu tsiratar da shi. Dan haka hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda hadisin na cikin sahihai, riwaya ta Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa la yamutu li muslimi salafatu min al-waladi fa yadja an-nara illa tahillat al-qasam, babu musulmin da ƴaƴansa uku za su mutu ya shiga wuta a ranar kiyama sai dai karye rantsuwa ta Ubangiji shine kawai. Kaga anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna duk musulmin da ƴaƴansa uku suka mutu to ba zai shiga wuta a ranar kiyama, in ma ya shiga to karye rantsuwa ce ta Ubangiji, da Ubangiji ta'ala yace wa in minkum illa wariduha, shine kawai in ya shiga kuma take yanki a fitar da shi. To dan haka kasancewar kamar yanda bayani zai zo, akwai hadisi wanda ke nihin cewa wannan shiga wuta shine sirai da za a hau, wanda karkashin shi wutar jahannama ce, wanda kuma duk wanda zai shiga aljanna a ranar kiyama dole sai ya bi ta kan sirai, hatta da annabawan Allah da manzannin Allah za su hau kan sirai, wanda kuma karkashin shi wutar jahannama ce, wasu za su rubuta su yi kasa wal iyazu billahi. Shine anan Ubangiji ta'ala ya ce wa in minkum, babu wani daga cikinku illa wariduha face ne shiga wutar jahannama ne a ranar kiyama kana ala rabbika wato shiga wannan wuta ya kasance ga ubangijinka hatiman abu ne wanda yake lalle ban makawa makadiya kuma abu ne wanda yake abun hukuntawa tuntunin ubangiji ta'ala ya hukunta ba maganar dawowa baya an gane ko idan aka ce alqaba shine an riga an zartar da abu ba maganar a dawo baya in an shiga ubangiji ta'ala ya ce kuma nunajjil ladina taqaw sannan za mu tsiratar da waɗanda suka tsara dokokinmu suka mana da'a wa nadaru dhalimina fi hajisiyya azzalamai me ake nihi da zalunci anan sune mushrikai waɗanda suka mutu suna shirka ubangiji ta'ala ya ce za mu bar su fiha a cikin wutar jahannama jisiyya wato suna gurfana akan gwiwoyinsu waliyazu billahi wa idza tutula alaihim ayatuna ubangiji ta'ala yace idan an karanta musu ayoyin mubayyinatin abayyane suka gane inda aka sa gaba qalan ladina kafaru wadanda suka kafirce ma ubangijin su sai su fada lil ladina amanu ga wadanda suka yi imani da ubangiji suka yi imani da manzanninsa sai su ce da su ayyul fariqai ne wace jama'a ce daga cikin mu da ku khairum maqaman waɗanda suka fi kyawun wato makaman shine mazauni wa ahsanu nadiya kuma suka fi kowa kyawun fada shine wurin da ake zaunawa a huta wannan mushrikai ne suke ma mu'minai wato alfahari wai in an karanta musu ayoyin ubangiji subhanahu wataala sai su fada ga waɗanda suka yi imani wai da mu da ku khairum maqaman ayyul fariqaini khairum maqaman wace jama'a ce tsakanin mu da ku tsakanin mu da ku wace jama'a ce khairun maqaman wato tafi kyawu maqaman wato ga mazauni ma'ana suwa suka fi kyan gidaje wa ahsanu nadiya suwa ne ne suka fi kyawu ga mazauni ma'ana mazaunin su yafi na kowa kyau mu koko kenan anan wai su dan tsabar wauta suna nuna ma mu'minai inda a ce mu'minai akan gaskiya suke to da gidajen mu'minai anan duniya sun fi nasu kyau da kuma mazauni fada fada ta mu'minai da ta fita su kyau ubangiji ta'ala sai ya maida musu martani yace wa kam ahlakana qablahum min qarn yace al'ummu nawa gabanin su wato muka halakar da su kum ahsanu asafan wanda sun fi su kyawu ga tarkace wanda yake na daki ma'ana duk wani kaya na jin dadi a duniya to waɗanda muka halaka gabanin su sun fi su waɗannan abubuwa wari'a kuma sun fi su kyakkyawar magana duk wani abu na burgewa na kayatarwa al'ummun da muka halakar waɗanda suke gabanin su sun fi su kenan wannan baya zamantowa zakka na awan cewa su sun fi mu'minin su suke kan gaskiya mu'minin su suke kan bata inda wai mu'minai akan gaskiya suke to da gidajen su sun fi na kowa kyau sannan kuma da sun fi kowa arziki sun fi kowa wadata shine kai tsaye Allah ya jibunci maida martani ga mushrikai a madadin bayin sa mu'minai wa kam ahlakana qablahum min qarn ubangiji ta'ala ya ce nawa gabanin su na al'ummu muka halakar da su kuma ahsanu asafan wanda su sun fi su kyawu ga duk wani kaya waɗanda suke tarkace na jin daɗi na rayuwa idan aka ce al'afaf su ne kaya waɗanda suke na amfani na rayuwa wari'a waɗanda kuma sun fi su kyawu ga magana an gane ko ar-ri'ya shine magana daga an gansu an san cewa sun fi su nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك